أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كبار يد مكساب هدوء أولنا مسلاتنا النور دكينا موسكو أبوجا don karanta littafin mu na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka bi sani da Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidhi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai amin dukkan abin da ke cikin littafi na umurni Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da shi amin dukkan abin da ke cikin hani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon nisantarsa amin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya ba mu ikon zama da rayuwa tare da shi a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu a da ikon Allah yau za mu tashi akan daidai darasi na 40 a wannan littafi a cikin babi na 26 babu ma jaa fi sifati idami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yau da ikon Allah muna 24 ga watan Rabiul Awwal hijira shekara ta 1440 insha Allah ta'ala mun yi karatu ya kai yanzu akalla guda uku a cikin wannan babi mun yi magana akan abubuwa da dama wanda annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake sha kaman a matsayin soup aka ko a matsayin curry nasa ko kuma a matsayin kunu ko a matsayin miya ko a matsayin kaman bota ko abin da ya kama da wannan a cikin wannan babi da ikon Allah mun yi magana akan abin da ya shafi kamar vinegar da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi ke aiki da shi wato abin da ake cewa khal musamman ruwansa ruwan khal sati da ya gabata cikin taimakon Allah mun yi magana akan azzaitun da kuma yadda fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yake aiki da shi da kuma falalan aiki da shi a addinance da kuma a likitance da kuma ababe da dama da ke da alaka da wannan yau da ikon Allah za mu tashi akan hadisi na nawa kenan da me ya fara na'am haddathana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Salma bin Shabib wa Mahmud bin Ghailan qalu haddathana Abu Usama an Hisham bin Urwa an abihi an Aishata qalat كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلوى والعسل وانا حديث يقول أحمد بن إبراهيم دقى سلمة بن شبيب دقى محمود بن غيلان دقى أبو أسامة دقى هشام بن عروة عن أبيه دقى بابان سشيني عروة بن الزبير بن الأوام بن الخويلد an Aisha daga nana Aisha radiyallahu anha qalat tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya kasance yushibbu yana son alhalwa yana son halwa sannan wal asl sannan kuma yana son al asl kana annabi annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance yushibbu yana son alhalwa mai halwa menene alhalwa to ana fasara da alewa ko halawa amma halwa anan ya nufin at'am alhulu at'am wanda yake mai dadi wato yana son abin da yake da dadi idan ana cin sa ba laifi bane mutun ya so abu mai dadi amma abinda ba a so shine kar son abu mai dadi ya mai da mutun ya zama iya bauta abu mai dadin kada son abu mai dadi ya kai mutun zuwa ga sabawa Allah dan ya ci mai dadin wannan shine abinda shari'a ta haramta shine kar ya zama aulawiya wato priority na mutun son mai dadi yasa zai dukkan sabon Allah dan ya ci mai dadi zai dukkan sabon Allah dan ya sha mai dadi har ya kai matakin da ya dauki dukkan rayuwar duniya din kawai an yi ta dan a ji dadin ne ya manta da cewa rayuwar duniyan ana yin ta ne don ta zama gidan jarrabawa zuwa ga lahira so bisa ga so na dabi'ar mutum ya zama abu na da dandano sai ya ce shi yana sha'awar naman zabuwa ya yi laifi a shari'a ba laifi ba ne kuma sai ya samu naman zabuwa ya ci ya yi laifi bai yi laifi ba amma kada son naman zabuwan ya zama shi ne ibada har dalilin son naman zabuwan ya sa mutum ya yi sabon Allah don ya ci naman zabuwa din mafhum tayyib wannan shine abin da yake laifi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam in abu yana da dadi yana son sa kuma in ya samu yana ci idan bai samu bai yana hakura wannan tace rayuwar in an samu a gode Allah ya aike da shi in ba a samu ba kuma sai a hakura ya aike da abin da Allah subhanahu wataala ya sa aka samu don wal asal kuma fiyayyen halitta yana son al asal menene al asal al asal shine zuma yana shan son zuma in an ce zuma ana nufin me ruwan zuma din saboda a wajen bahaushe da ita ainihin in ce kwaron da ke zuma da ruwan zuman duka bahaushe zuma yake cewa amma ka'ida a larabci annahal shine kudan zuma sannan ruwan kuma sai a ce al'asar amma a bahaushe da kudan zuman da ruwan zuman duka zuma yake bada sai yasa kan na ce zuma ne shiru ku dauka wai kudan zuman ake magana a'a ruwan zuma din yake so sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi ya zo a bukhari hadisi na 2530 da ya ce wa hadisi ne sahihi zuma abu ne mai dadi shi yasa ya shiga cikin min jumlatil halwa kana annabi yuhibbu alhalwa aywa min jumlatil halwa al'asl annabi yana son abu mai dadi daga cikin mai dadin da yake so akwai ruwan zuma yana yawan shan sa kawai kaman misali ne yana son abu mai dadi daga cikin su akwai zuma mafhum tayyib mun yi bayani kuma irin abubuwa da yake ci bayan dandano dake kan harshen mutum idan ya sha zuma musamman Allah ya taimake shi ya samu zumar ba dafaffiyar shuga ba don yana cikin matsaloli yanzu a wurarenmu nan shine ka samu zuman ka samu yakinin cewa zumar ka samu yana daga cikin matsala din mun shiga wani hali ka sai mutum kuna za ku yi ciniki ka ce tsakaninka da Allah gaya mun farashi na ƙarshe wanda in ba haka ba za ka sayar ba na son doguwar magana don Allah nawa ne farashin ƙarshe idan na ga zan iya na saya idan ba zan iya ba kuma in tafi ya ce maka misali naira 2000 sai ka ce a yayi tsada zan tafi sai ka ce dawo mana zo mana malam ba gaskiya ka fara ba sai ce dai gaskiyar ba guda ɗaya ba ce wato ita gaskiyar ɗan tagwaye ne a wurinsa wai mutumin da kace masa don Allah wannan yasa ababe da dama wallahi al'azim yana bada wahala ka samu tacaccen abu mai kyau ka yadda da cewa mai kyan ka samu wanda kuma wannan ita ɗabi'a ce da kowa a cikin mu ta shafa sai ya gyara aikinsa kowa ta shafe shi kowa ya duba amanar me yake rike da ita wata sana'a yake wata kasuwanci yake kowa ya tsaya ya kwatanta yin abu don Allah in ba haka ba yanzu a ce wai mai sai da zuma zai iya cutanka mai sai da manja zai iya cutarwa, mai sai da man gyaɗa zai iya sere, mai sai da man fetur zai iya cuta, duk waɗannan abubuwan suna iya faruwa. Mun kai matakin da mu kanmu ba mu yarda da juna ba talakawa. Misali yanzu wai a ce wai generator masallaci sai an sa anku an daure shi kamar dan fashi, ba haka ake ba? Wa ake tsoro da aka daure shi? Barawo wane ne? Duba fa rayuwa, generator a masallaci sai an daure, agogon masallaci wai sai an sa masa gida an kulle shi da kwado kamar dan fashi da bakani yadda ka san gidan yari. Wannan kuma duka tsakaninmu ne, mu talakawa musulman da muke zuwa wurin mu yi ibada, sai an daure. Yau ka ajiye takalmi a gaban masallaci mai kyau, ka fito ka same shi sai kayi sa'a, inda mai daraja ne a ko'ina ana iya dauka. A makabarta an kai gawa an sace wayar mutum uku a kan makabartan, ana tonan kabari ana binnewa. Wani mutum ya fadi a mashin ya accident, ya shiga wani hali mummuna kaman hali na rasuwa. Ana ma za tambayi da rai, aka ciro wayarsa a duba namban da za a kira ko wasu ‘yan uwansa, aka danna ba ko kwabo a ciki. A nemi naira 100 a saka, da Allah akwai mai naira 100 a saka kredit ko ‘yan uwansa a kira wani ya karɓa ya ce kawo na saka ya karɓo ya gudu da ita. To waɗannan abubuwan da suke da asali a shari'a, sai ka wayi gari in ka shiga yanzu kamar Saudiya, in ka samu zuma aka ce zuma ne, sai ka samu nutsuwa zuma ɗin ce. Amma in ka zo Abuja aka ce zumar ne, sai ka riƙa fargaba zumar ne don Allah ko ba zumar ba ne. Har ya kai matakin da wanda ma bai dace ka zarge shi ba sai ka zarge shi. Saboda mai, saboda an ƙona ka da yawa. Za ka ga mutum da kamala ya ce maka wallahi zumar ne, ya rantsan ka yadda, amma sai ka riƙa jin kaikayi, to ai a waje kaza ma an rantsan kuma an cuce ka. Har wannan ya sa ka zargi wanda bai dace maka zarge shi ba. Saboda laifin wani haka yake shafan wani. Annabi tsira da aminci sabbata gare shi yakan so ruwan zuma ya sha. Ruwan zuma a musulunci bayan ɗanɗano yake kan harshe magani ne. Iya daga cikin fa’ida na zuma, kamar yadda bincike na addini da na likitanci ya tabbatar, shan zuma yana ƙara wa ƙarfin memory. Idan mutum yana so ya zama yana da ƙarfin hadda, ya yi karatu ya zauna, in ya yi nazari ya fahimta da wuri da abin da ya kama da wannan, daga cikin hanyoyi da suke taimakawa a shari'a na samun hadda mai ƙarfi ko fahimtar karatu shine lazumtan shan zuma da kuma yawan aiki da ita. In mutum ya lazumci wannan aiki da zuma cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala, kuma ya sanya effort, ya yi ƙoƙari, ba wai kawai ka sha zuma ana dan Qur'ani kuma gwanda ka yi tabbaci bayan magana gaji ai mun sha zuma, bayan ka sha zuman sai ka yi da gaske. Saboda muna da son banza da yawa, wani sai ya sha zuman ya je masallaci ya kwana yana bacci, kuma wasu suna nan suna ta tilawa ai magana ya ce ai ya sha zuma, bayan ka sha zuman sai ka yi da me? Sai ka yi da gaske. Na biyu, zuma na daga cikin fa'idarta shine dukkan energy da ake samu a cikin abin da ake drinking, wato all natural energy drink ne. Dukkan wani abu na energy da ake so a sha a jiki, ko ya taimaka wa jiki, ko ya taimaka ƙarfin jiki, ko ya kawo kuzari, matukar abin da shari'a ta yadda da shi ne, to da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuma ana samu. Malaman musulunci sun tabbatar daga cikin fa'idan shan zuma shine mutumin da ke da matsalar bacci, da ikon Allah zuma na taimaka masa. Kamar mutum ya samu jet lag, ya yi tafiya, misali a ce irin far eastern countries, can Asia, mutum ya je wajen su South America ko abin nan wajen South Korea ko North Korea ko Japan, ko ya zaga baya wajen su Australia su New Zealand. In ya je can kada sai kaga saboda suna gabanmu da wasu awoyi 7-8 ko abin da ya kama da wannan, ko ba irin wajen su Malaysia, wani ya da sai agogon su ya rikice. Lokacin da za a fara bacci sai idan su ya bushe. Ana kuma farka a bacci kuma sai ji yana gingiri. Ko kuma wanda muke gabansu mutum ya tafi wajen North America, kamar America wajen Canada ko South America can wajen su Brazil, irin su Argentina su Peru da sauransu. In mutum ya je wajen kuma sai ya zama ya bashi jet lag, saboda su kuma yawanci muna gabansu. Wani lokaci kuna shirin kwanta, wani a can lokacin yake farka a baccin. Su kuma wanda suke gabar da mu a lokacin da muke farkawa, ko kuma ce za mu yi ƙoƙarin kwanciya, su garinsu ya waye. To in ka je can sai ka ga ya baka jet lag. To na daga cin abin da ke taimaka mutum wajen magance wanne daidaita masa baccinsa shine shan zuma. na ɗaya na biyu ko kuma mutum yana da matsalan bacci ba ma sai jet lag ɗin ba, yana da damuwar bacci ko baccin ya masa kaɗan ko baccin ya masa yawa ko kuma yin bacci a lokacin da baya so, da ikon Allah idan mutum ya lazimci shan zuma Allah ta'ala yana taimaka masa wajen magance wannan matsala din. Na hudu daga cikin amfanin zuma, yana taimakawa in mutum yana da matsalan yawan tari ko yawan matsalan mura yayi yawa a gagara ganewa, wanda idan yayi tsanani har asma yana iya kaiwa, na daga cikin abin da ke magance irin wannan shine yawan shan zuma. Duk wanda ke da matsala na alaji, wani abu ya ce ko in ya sha kaza yana cutar da shi, wani in ya ci kwai matsala ne, wani idan ya sha mai wani damuwa ne, matsalan alaji in Allah ya taimaka ana shan zuma yana taimakawa wajen magance wannan matsala din. Ita zuma abin da ake nufi magani ne bayan ɗanɗanon da ke kan harshe ɗin. Mafhum? Sayyid, ai Qur'ani ma ce mana magani ne. Ina tuna ina aya take, wani sura? Suratul Nahl. Wace aya? Kawo rabin ayar. Sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. A cikin suratul Nahl aya ta 69 Allah ta'ala yake cewa sharabun abun sha ne, mukhtalifun alwanu zaka ga launin kala-kala, akwai farar saka, akwai wata kagaman jas saka, wata baka-baka saka, to kala-kala ne launin zuma din. Allah yake fihi cikin ruwan zuman shifa'un linnas akwai magani ga mutane. A cikin zuma, cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala akwai magani. Ai Allah ne fada, bayan wannan sai ya ce inna fi dhalika la'ayatan liqaumi yatafakkarun. A fa cikin ruwan zuman nan akwai ayoyi ga mutane masu tunani. In an ce aya akwai abinda zai nuna maka kadaituwar Allah a cikin aiki da zuma. Saboda ko a yanzu binciken zamani ya bayyana magani da yawa da ake yi a duniya, sai ka samu akwai wani burbudin zuma da ake sawa a cikinsa gabanin a yi magani da. Na daga cikin fa'idan zuma da bayawa ba mu sani ba, zuma is a natural antibiotic. Natural antibiotic ne, duk abin da za a ce kana da matsalar infection an aka za faru, shan zuma yana magance wannan da ikon Allah subhanahu wataala. Yadda za ka je a haɗa maka manyan capsule kai ta haɗiya, wasu sun kai yatsar ka girma, ba haka ake ba? To duka antibiotic ne, kuma ita zuma antibiotic din nasa internally ne da kuma me externally. In matsala a ciki ne shan zuman na magancewa, idan a fili ne aka shafa zuma yana iya magancewa. Wato kana iya shafawa a fatar ka ruwan zuma, kuma kana iya sha dukkan matsalar da ake buƙatar shan antibiotic in aka lazimci zuma da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala yana bada waraka akan wannan al'amari din. Shi yasa Qur'ani ya ce fihi shifa'un linnas, a cikin zuma din nan akwai magani ga mutane. Wannan yasa ko a lokacin da aka yi Second World War, mafiya yawa idan suka ji ciwo a zuwa lokacin suka fara fahimtar an shafa zuma a wurin yana bushewa da wuri, sai mutum ya ji ciwo sai ya shafa zuma, zufa sai ya hana wani infection shiga, kuma da ikon Allah sai ya busar da ciwo din da gaggawa. Shi yasa ba a cika son a rika rabuwa da zuma a gida ba, ko da shan ta ne iya da amfani, kamar yadda hadisi ya zo cikin Tibbun Nabawi, At-Tibbun Nabawi na Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi. Wani mutum ya zo ya samu zuwa rasar ke cewa dan uwana ne wallahi ba yi da lafiya, an yi magani ciwon ciki ya ki warke, manzo Allah ya ce ku je ku bashi zuma. Aka je aka bashi zuma ya sha, bayan kwana ɗaya ya ce manzo Allah ya sha zuman nan bai warke ba, annabi ya ce to a ƙara zuma. Aka ƙara masa zuma, bayan kwana ɗaya ya ce wallahi annabi ya ƙara bai warke ba, ya ce mana annabi ya ce a je a ƙara. Aka ƙara da ya dawo na hudu, manzon Allah ya ce sadaqallahu wa kadhaba batanu akhika. Annabi ya ce Allah ya faɗi gaskiya amma cikin dan uwanka makaryaci ne. Kaga usulubin magana bai ce dan uwanka ya karya ba, ya ce cikin sa makaryaci ne. Kaga dai ai ba ne mai tada hankali ba, sai aka ji ya ga mara lafiya. To fa annabi ya ce yanzu da kai bayani cewa wallahi da warkewa, annabi ya ce a ce cikin ka yayi karya, sai fashe dariya ce wallahi tun shan farko ya warke. Zakin yasa ya ce wallahi bai warke ba. To shi yasa kana ba wa yara zuma, yaro ka buƙaci ni abba har yanzu ina ji, to sai ka fahimci me yake nufi. Wani lokaci zakin da ɗanɗanon in yaro na so zai ce maka shi bai warke ba, ka san yaro shi ma kamar lauya ne, in ya ga dama haka ya san yadda zai juya magana,
to gashi an samu wani canza shekarunsa shi ma yayi, to idan yaro yayi a gida sai ka bashi uzuri. Shi yasa yawanci kun kana ba yara zuba din suna kuma so, to sai kai a hankali idan kana ba su a matsayin magani zai wahala a samu ran da za ku ittifaqin sun warke in yana da damuwa. To a lokacin sai suka yi ta aiki da zuma a lokacin yakin duniya na biyu kamar yadda suke fada, sai a rika shafawa akan ciwo cikin takaitacce lokaci sai ciwon ya bushe ya warke. Yana daga cikin fa'idan zuma da tajriba ya bayyana shine idan mutum ya da matsalar dandruff, me yake ga dandruff da Hausa? Amosarin kai go, ana so a samu kamar ruwa da yake kamar kashi 10 cikin 100 adadin zuma din, sai a gauraya a gauraya, sai a shafa kan gaba ɗaya da shi musamman bayan an yi aski, ya kai mafi kankanta awa 3 sai a wanke shi. In aka yi haka na ɗan lokaci kullum a yi kamar na kwana 3 zuwa 7 gwargwadon yadda abin ya yi muni insha Allahu ta'ala zai warke. Kaga duka ya zama fihi shifa'un linnasi, a cikinsa duka wannan akwai magani. Kuyi sa za ka ga dukkan abin da fiyayyen halitta ya rike sallallahu alaihi wasallam, bayan dadin da yake cikinsa kake iya ji, to akwai wani kuma sirrin abin da kai baka sani ba. Duk wannan abin da muka rabin babin misal ne, kawai maganar da Allah yace fihi shifa'un linnasi, cikin zuma akwai magani ga mutane, Allah ne kadai ya san adadin maganin. Duk abin da muka faɗa kawai min babin misal ne, amma adadin babu wanda yake sani sai Allah subhanahu wata'ala. To da haka idan aka sha zuma kaga kenan riba da yawa ne, ga ribar zaki ga kuma ribar magani. To Allah ta'ala ya kara mana lafiya, amin. Haddathana al-Hasan ibn Muhammad az-Za'farani qala haddathana Hajjaj ibn Muhammad qala haddathana ibn Jurayj أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنما مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضع. وأن حديث يقول عن حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف محمد بن يوسف يا بابا لاباري أن عطاء بن يسار للي عطاء بن يسار أخبره يا باشي لاباري أن أم سلمة للي أم سلمة أخبرته تاباشي لاباري أنها للي إتا قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تاقصا ترزوغا من زن الله إيران أمين جسبت أغريشي janban wani bangaren jikin akuya mashwiyan da yake gashashshe, fa akala min sai ya ci daga gare shi, thumma qama ila sala sai ya tashi zuwa ga sallah, wa ma tawadda amma bai samu yin alwala ba, bai maimaita alwala ba kenan. Wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai a cikin Mukhtasar na Shama'ilun Nabi ya ce isnadin sa ingantacce ne a shafi na 93. أن أم سلمة للي أم سلمة أخبرت كتاباش لاباري أنها للي إتا قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تا قسن ترزوها غا النبي سيرادة أمين تصبت أغريش واتيت أم سلمة نعم إتا منيني علاقة لفيا يفلتا إيالين ستش إيالين فيا يفلتا نسى الله عليه وسلم kuma mun san mijinta me ya faru gare shi, ya rasu a filin daga, ta zo ta ga yafiyayyen halitta ta rasa miji yace ki rika cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Daga Allah muke gare shi zuwa daga Allah muke kuma zuwa gare shi zamu koma, wato an ce daga Allah ba wai mun taho daga gare shi ba, ana nufin mu mallakar Allah ne, shine inna lillahi mu mallakar Allah ne, wa inna ilaihi raji'un kuma zuwa gare shi zamu koma, ba wai kawai daga gare shi zamu koma ba, mu mallakar Allah ne kuma gare shi zamu koma. Tace Annabi sai ya ce rika fadan wannan kamar da yazo a Qur'ani. Tace sai ina cewa to kuma karin addu'ar sai ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allah ka bani lada akan musifar da ka dora min ka canja min da mafi alkhairi. Sai ya ce to kuma wa fi mijina Abu Salma alkhairi. Sai suna tunani bayan lokaci kuma sai manzo Allah ya ce ina son ta da aure, wanda duk duniya kowa san yafi Abu Salma alkhairi.
to shine muhimmancin addu'a da wannan Sa'id ibn Musayyib alaihi rahmatullahi yake cewa Allah ya bamu addu'a a lokacin fitina da musifa wanda babu wata al'ummar da Allah ya mata wannan gata shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu wata al'ummar da ta samu wannan gatan da Allah ya mana babu wani annabin da aka ba al'ummarsa wannan addu'a idan musifa ta auka musu mu kadai Allah ya bawa الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يتي وأولئك هم المهتدون ونحن يعني أن آيوين الله يبين درجة دان أدم في هذا القوئدة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يتي أولئك عليهم صلوات من ربهم كما ورحمة كما وأولئك هم المهتدون duk wannan akan dan adam ake fada aminci ne ga mutane Allah ta'ala ya bamu ikon rike da wannan addu'a din mu fade ta kuma mu yi imani da ita annaha lalla ita qarrabat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta kusantar zuwa ga manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi janban wani bangare shine tarafan minashat wato bangaren akuya naman akuya bangare irin na gefen fa akala min sai manzon Allah ya ci naman akuya din wannan abin da ke karantar da mu shine cewa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana son naman akuya kamar yadda hadisi da dama za su bayyana mana a gaba daga cikin mafi naman da yake so akwai naman akuya kuma musamman yana son mai katar shine zira'in ta na kafar gaba yana son sa sosai sosai saboda in ka san nama ka san ko an yanka dabbar wani bangaren ya fi wani zaki sai dai ba ta san sirrin ba ka san sanin sirrin ma kala kala ne ina fatan ban sa wani ya zo wanda ya wuce ba nan ba a kaza wani bangare ya fi zaki wani ya ce cinya wani ya ce girji ga wani ya gane sirrin wings fuka fuki ya fi kowanne zaki sai dai baka sani ba naman bai da yawa amma fi kowanne nama zaki a cikin an yanka kaza bai kai naman cinya yawa ba da kirjin amma in dai wai ka ji ɗanɗanon nama ne ka ji zakin ya kai ga wani kamar yana to sai an haɗa da fuka fuki fuka fuki ya fi zaki sai dai ba kowa ya san haka ba bayan nan sai me ka ji wani ya ce wai kai ya ce kai cinya na daga cikin nama mai zaki a jikin kaza wuya idan za ka daure ka ce na daga cikin nama mai zaki a jikin kaza wani ya san ya gane ai daga an yanka kazan kana dauka idan wanda ya san nama yana kusa da kai ya san ka san sirrin ko baka sani ba wannan duk sun fi zaki ai naman kirji wani lokaci idan ya sai ka rika jin sakaman dusa dusa haka ba kaga kai yawan ne yake burge ka amma yawanci in quality ake duba to ka nemi fatawa wanda suka san sirrin su ga amma kaje ne ba ruwa da so fiyayyen halitta yana son naman akuya shine in an ce janban shine bangaren naman akuya mashwiyan da yake gashashshe ka san na daga cikin nama mai sirrin dadi shine gashashshe in an yanke ba a son dai a wanke duka jinin ana gama yanka ta a tabbatar ba a so ka bar jini ya taru a cikin dabba a ci ba a so amma dai ya zama ana yanke ta ba tare da an wanke naman ya yi yawa ba sai a gasa shi in aka gasa bangaren take sai a baka sai ka gwada za ka yi bayani naman akuya na daga cikin nama da ya fi kowanne falala da albarka na daga cikin naman da ya fi kowanne amfani ga jikin ɗan adam shi yasa fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yana matuƙar son naman akuya yana da fa'idodi da dama a cikinsa daga cikin fa'idan naman akuya akwai acid da ke cikin naman akuya da ake kiransa CLA conjugated linoleic acid yana cikin naman akuya idan mutum yana yawaita ci bincike na likitanci ya tabbatar da cewa yana taimakawa wajen preventing cancer yawan cin naman akuya yana taimakawa wajen preventing cutar kansa in Allah ta'ala ya amince. Ana kiransa cancer preventing fatty acid, shi CLA din. Yawancinsa yana taimakawa. Shi yasa ga duk waɗanda suke da history na cancer a familinsu, ko yana cikin shawarin da ake bayarwa musamman yawancin naman akuya, ko mai sanadi ne. In aka yi aka dace, Allah subhanahu wa ta'ala yana kare mutum. In wata jaraba kuma ta zo, Allah ta'ala yana kawo ta da sauki matuƙa da gaske. A cikin naman akuya akwai vitamin B, na daga cikin fa'idarsa yana burning fat a jikin mutum. Yawanci idan fat ya yawa, me yake sa mutum? Kiba, musamman irin wanda ba sai ga mutum obesity ya faru gare shi, irin kiba ta fitan hankali. Naman akuya yana da vitamin B, shi yana taimakawa wajen burning fat ne. Ko da ka ci wasu abubuwa da za su sa jikinka ya kiba da baka bukata, idan ka yawaita cin naman akuya cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, yana taimakawa wajen magance wannan. Sannan na daga ciki na uku, naman akuya na da protein, amma protein dinsa is unsaturated fat yake da shi. Wannan ya taimaka in mutum ya ci naman saniya, yana da protein amma shi is saturated fat ne. Yana taimakawa wajen kaga halittar mutum sai ga gaba ɗaya zama kibar ba daɗi. Amma na naman akuya akwai protein din, amma shi kuma is unsaturated. To yi juwali, bai cika sa mutum ya yi wani adding weight ko ya yi wata kiba irin wacce baya bukata ba, insha Allah ta'ala Allah yana taimaka ya kare shi. Na daga cikin fa'idan cin naman akuya, yana magance anemia. Anemia cuta ce da ke da alaka da shanya red blood cell na mutum, red blood cell. Usually mata suka samu wannan matsala kamar lokacin al'ada, wani lokaci sai red blood cell ya zama a cikin jinin su ya kare da yawa. To cin naman akuya yana taimakawa wajen magance abin da ke affecting jini na karar da red blood cell, wato red blood cell na cikin jinin mutum. Mafhum? Tayyib. Shi yasa idan mata suna da matsala jini yana wahalar da su, ko da a lokacin period ne, lokacin al'ada, in aka yi discovering akwai karancin red blood cell ko abin da ya kama da wannan, idan suka dage wajen cin naman akuya, insha Allah ta'ala yana magance wannan. Na daga cikin fa'idan naman akuya, yana da calcium. Calcium na taimakawa wajen kashin mutum ya kara karfi. Akwai wani kai daga ka rike shi ka san karfin kashinsa ba ɗaya ne da naka ba, akwai shi. In dai ka rike jikinsa ka san kawai mutanen kala-kala. To duk yadda kake, insha Allah ta'ala idan kana cin naman akuya, yana taimaka cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a samu sauki na waɗannan abin da ya shafi cuta, ko kuma ya sa kashinka ya yi ƙarfi cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Naman akuya yana da fat a cikinsa wanda muka ce is unsaturated. Bincike ya tabbatar da cewa yawancinsa yana rage stress da kuma depression. Irin mutum ya zama ya samu stress da yawa saboda a cikin fat ɗin akwai abin da ake cewa B12, shi kuma yana magance stress da depression. To usually idan Allah ta'ala ya taimaka mutum ya yawaita cin naman akuya, stress bai cika yawan nuna a jikinsa ba, ko da ku akwai yakan takaita shi. Depression da mutane suke samu, ko wani psychological trauma, ko abin da ya kama da wannan, duka cin naman akuya insha Allah ta'ala yana ta yi zo da sauki. A cikin naman akuya bincike bayyana akwai potassium, akwai sodium. Waɗannan guda biyu suna taimaka idan mutum yana aiki da su wajen magance kidney disease. Dukkan wani disease da ke da alaka da kidney, me kidney da Hausa? Koda, yana magance cutar koda. Sannan kuma yana preventing stroke. Me stroke da Hausa? Na? Shanyewan jiki, stroke. Yana takaita wannan, saboda yawanci abin da ke kawo stroke yana da alaka da brain hemorrhage. Brain hemorrhage na taimakawa wajen kawo stroke. To naman akuya cikin taimakon Allah subhanahu wataala yana taimakawa wajen magance abin da ya preventing stroke. In kuma ya faru, Allah ta'ala yakan iya takaitawa dalilinsa. In matsala mai girma ne, ba kuma an ce mutum ya samu stroke aje shi a gida kuma ta ba shi naman akuya ba, ana iya neman magani. Amma cikin abincin da ake bayar sai a rika hadawa da abin da ya shafi wannan, insha Allah ta'ala zai taimaka wajen samun sauki. Shi yasa tace na matso manzon Allah da janban mashwiyan,
wato bangaren akuya wanda yake gashashe ina ga rashi wannan babin da an hada shi da walima ana darasin ana walima wato in nace gashashen nan sai ga kusan rabin hajjin sai kowa gyara zama sai na fahimci wannan babin da mun shirya da sai a hada da practical go da darasin zai fi dadi ga maga director nan na masallaci director general guda daya Dr. Kabiru gana jego mutanen masallacin da suka ce ya dace a hada da dan practical saka da a wannan babu Allah shi ga shi ma babban director yace shi din ma hadi ya wanta to tunda babban director bai samu mana tanadi ba bai san da abin da za a yi sosai yau ba to kowa an yi dai gida dai idan akwai hali gaban nan a wuce gida sai a yadda zango a wani wuri sai a dan saya wa iyalai ko dan kada ka je kuma kana wai wai menene karin magana Hausa da suke fada waye san karin magana da nake nufi waye san karin magana da nake nufi fadi a ce malam yace wai zuwa da kai ya fi sako nake nufi tana da alaka da wannan ba ita nake nufi ba ani yace ba cinya ba kafar waya kai ma zaka fara fadin mutane ba za da mutane sun maka mahidar sallah sai mazan Allah ya tashi ya yi sallah wa mata wasu abai maimaita alwala ba hikiman kawo wannan shi ne a bayyana mana cin naman akuya baya sabbaba maimaita alwala saboda mun san malamai sun kara juna ilimi a kan shin naman raƙumi na warware alwala ko baya warwarewa matsala ce khilafiya bainal ulama rahmatullahi alaihim in mun samu gabaɗin a gaba za mu yi magana a kai amma abin da ya tabbata shi ne in banda naman raƙumi dukkan wani nama da aka gasa shi da wuta yana cikin akhirul amrain min rasulillah adamul wudu mimma massatin nar dukkan abin da na wuta ta gasa shi manzon Allah baya maimaita alwala idan ya ci sai dai malamai da suke kamar na mamlaka sun tafi banda naman raƙumi shi suna ga za a maimaita wasu kuma suna ga ko naman raƙumi ne ba sai an maimaita ba in mun samu gaba insha Allah za mu yi magana akai wallahu ta'ala a'lam حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد وانا حديثي يأتي حدثنا قتيبة بن سعيد أبا ملاباري حدثنا ابن لهيئة أبا ملاباري دقى سليمان بن زياد دقى عبد الله بن الحارث قال يأتي وانا حديثي شيما شيخ محمد ناصر رحمه الله تكلم مختصر na shama'ilun nabi shafi na 94 ya tabbatar da cewa hadisi ne sahihi kale yace akalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun ci tare da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi shiwa'an fil masjid mun ci shiwa shine allahamul mashwi wato naman da yake gashashe fil masjid a masallaci na farko yana karantar da mu cewa a masallaci yana halatta a ci abinci wannan kuma bai zama dalilin idan mun zo masallaci mu zo cin abincin ayi magana mu ce ai an ci annabi ya ce eh haka ne amma mu bambanta cewa yadda sahabbai ke kula da tsafsar masallaci ayo ba ma kula da shi mutanen mu idan ka bayar musu masallaci wajen cin abinci sai an yi kai matakin da sallar ma ba za ta yi a wurin ba in ba haka ba duk wanda ya salla zai fita da manja a jikinsa saboda rashin kula asalin sa halal ne a ci abinci a masallaci amma cewa halal ko ba a ce an sunnatar da shi ba musamman idan masu masallaci suka ga za a bata musu masallaci su suke kula da maintenance da kullum suka ce a kada a ci a ciki a fita haraba to wannan daidai ne kar ka ce an hana ka sunna ba hana ka akai ba mafhum tayyib na biyu hadithin ya karanta da muhimmancin taruwa a ci abinci da ake ce masa mai a Hausa ciyayya wanda yanzu yayi karanci yanzu gidanka mun ba dafa ba daga kai sai kai
amma da mun tashi mun ga iyayenmu da kakanninmu Allah ya gafarta musu ba a cika gane gani gida ne ba a dafa abinci ba kuma duk wanda ya kai shekara 40 50 60 yayi ciyayya a garin su amma yanzu ina a gida ɗayan ma wa da gani ba sa ci tare in suka zauna fada za a yi amma a da yara ƙanana shekara 7 8 sai su zauna su ci abinci abokin su gidan su ba abincin ba zai ci abinci da su ya koshi ba wanda zai damu ba wanda zai ce ina naka babu wanda zai faɗi wannan kuma haka zaka dashi ga ango kofar gida a zo a haje abincin nan a bazakatin tare wani ya kawo tuwon masara ne da miyan kuka wani ya kawo tuwon shinkafa da miyan alayyaho wani ya kawo buski ne da miyan yakuwa da alayyaho wani ya kawo fatefate ne kowa ya kawo haka za a hada tuwon nan a yayyanka a sa kan katon tire a saka miya kala biyu a wurin wani sai ya zo gidansa bayi ba yana cikin abokanan ba wanda ke gane gidan waye ba a yi ba saboda daman a dubu ake cin abincin kuma ba wanda ke damuwa wai miyar waye gidan wane wata miyar a cikin da zaka ji ta empty ne wake kake kwasa wata babu wake wani kana sa hannu sai ka ji salamun kaulin da rabbi rabbi haka ne amma kowa sai ya zauna sai ya ci abincin ya koshi wannan ba shine ukhuwa islamiyya amma duk wannan abun yanzu sun yi karanci yanzu idan kace za ka ga ce ya a Abuja ina ake yi ne ga har a gidan malam yayi karanci a garuruwan namu ma yayi karanci gaskiya ta Allah
yayi karanci
yawwa yayi karanci mutane yanzu suna fakewa saboda ga san daga an samu uzuri sai a watsar da sunno ne ga sai ce ai akwai insecurity to a shiga falon wani a ci abincin mu yawanci haka ake fama amma da wannan shi za ka rayuwar ta yi albarka akwai yan uwantaka yanzu idan asirin kai to kai kadai ne ba ruwan kowa da kai wadannan abubuwa ne karantar musulunci muka yi wasa da su shi yasa Abdullahi ibn al-Harith yake cewa akalna ma'a rasulillah mun ci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tawadi'u manzon Allah kenan akwai tawali shi yake shiga cikin sahabbai yace mun ci shiwa'an shine naman akuya gashashshe fil masjid a masallaci na ga dai kara sai ta da kwadayin ai sauri a wuce ko haddathana Muhammad ibn Ghailan qala haddathana Waqi' qala haddathana Bisar an Abi Safra Jabi ibn Shaddad an al-Mughira ibn Abdullah an al-Mughira ibn Shu'ba qala dhiftu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dhata laylatin fa utiya bi jambin mashwiyyan thumma akhadha ash-shafra fa ja'ala yahuzzu fa hazzali biha minhu قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له ترب اليدا قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك وانا حديثي يا بلغ محمد بن خيلان قال حدثنا وكيك يتي وكي يا بارك ملاباري لغا مصر daga Abu Sakhara daga Mughira ibn Abdullah daga Mughira ibn Shu'ba kale yace biftu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ma ma'ana biftu na ba kunta Sheikh Muhammad Nasir Maula yace biftu ma'ana kuntu dhaifan 'ala an-nabi ne wato naje ba kunta wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zata lailatin a wani dare fa utiya bi jambin mashwiyyin muna zaune sai aka kawo wani bangaren akuya gashashshe thumma akhadha ash-shafra sai ya dauki wuka manzon Allah faja ala sai yake yahuz yana yanko nama din fa hazzali biha min fa hazzali biha min sai yanko mun wani bangare na nama kana faja ala bilal sai can bilal ya zo yu'dhinuhu bis-salah ila manzo Allah lokacin sallah yayi fa alqa ash-shafra sai manzo Allah ya ajiye wukan nan fa kana sai ce malahu tariba da zakai bilal ai ka kofsa kuna cikin cin nama ka bo kai ke kana yace wa kana sharibuhu qad wafa al-mughira ibn shu'ba yace a lokacin gashin bakin sa yayi yawa fa kana sai manzo Allah yace aqussuhu laka ala siwaki shin kana so ne yanke maka shi akan aswaki au qussahu ala siwaki ko kuma je ka yanke shi akan aswaki wannan hadisi daga Mughira ibn Shu'ba ne a cikin ta hakiki na sunan Abu Dawud rahmatullahi alai akwai sahihu Abi Dawud anan Sheikh Muhammad Nasir ya tabbatar da cewa hadisi dai mai kyau hadisi 182 so da haka da wanda yake da ma'ana kafa hujja da shi cewa dhiftu ma'a rasulillah kuntu dhaifan ala annabi na zama bako ga annabi na je bakunta wurin sa zata lailatin a wani dare fa utiya sai aka zo masa sai aka kawo masa wannan fi'ili ne ma bi mabniyun lil majhul sai aka kawo masa bi jambin da wani bangare mashwiyan na akuya gashashshiya wato wani bangare an gasa shi kasan larabawanci su cin naman su yanci ba irin naman ne a yayyanka gusu guza in za a gasa a dabbar wace haka za a bankare ta kana ganin ta a bankare haka wuyan gashi nan hannaye kafafuwan gaba sun miƙe na baya sun kafe haka ake yi mu da Allah ta'ala ya ba mu mana falala da rayuwa a Madina mun ga wannan a shekarun baya zance in aka gayyace ka walima idan ka je kaga lokaci an bankara akuya ai kana gani kake alhamdulillah da ribai ka tin musalihai wani abun ko ka koki sai ka taba kuma ga su da son dadi sun iya gashi kala kala wanda dan sai a ce in ka je sun san tsire Allah ko wani mutumin kirki dan Madina ne Abu Muhammad muke ce ba ina ran da ya fara gamuwa da ni ya jini dan Najeriya ne sai ya ce wai ma khabarin tsire wai ya labarin tsire sun san tsire sun san balangu sun san kilishi saboda akwai ɗan Najeriya da suka ɗan yi a can sosai su je su taba sun san dafa abinci na Sudan wata ran sai a ce yau gashin Sudan ake so wata ran sai a ce a gashin Turkey ake so yau wani lokaci gashin India ne ko ɗan Pakistan so duk wanda ɗan ainiya kai nan ma dai ina ganna ta da hankali kuma daɗin su su ba dama a yi wikin ba a samu wata walima da za a shirya ba yana da matukar wahala gawai sai dai ka tafi umra a wikin ka rasa ta amma in dai kana nan kuma in za a yi ta ba wai haka ke zuwa ɗaki a zauna ba yawanci jeji muke tafiya da yake can alhamdulillah sai a je kan dutse ko ina wuta ne a ɗan fita bayan gari sai a shimfiɗa manya-manyan kafin ta ko ina sai a je kan dutse can nan ne za ka ga kana tafiya a tsakanin maka da wuri sai ga mutane a jeji ana cin abinci to muna can irin mu kuke gari Allah a can za a je ana shan iska natural iskan nan a taba abincin a ci naman din a sha abin sha Allah dai ya yafe mana amma lokacin aka je ba a cin kashi 20 cikin 100 abin da aka dafa saboda ana yi ne so yana cikin girmama mutane ku dafa yayi yawa gaskiya wannan bai da asali gari in ma za a dafa da yawa din a riga dan diba kadan kadan ya kare ayi sauran din ba ci ba dubuwa su ake kaiwa suke bugada su ci a Saudiya ba masu barabare kace an riga an ci bare a samu wani almajiri a ce na ci shi a kawo a bashi ba za ka ga wannan ba so yanci inda ba a sa hadin ba wallahi in kai packaging wani yana da iyali sai ya karba mai kai gidansa a ci amma haka za a tashi a bar abun a watsi sai kai ta musu nasiha za ka da iya rage dan kadan amma tunda suna da kwanciyar hankali da arziki da yawa yana da wahala su gane haka na saba jin wasu suna ko da ke wani ne mai labarin wannan ita kissa din wasu yan uwa ne suke musu ya je shi daga nan Abuja ne ya je garin su sai yake musu bayanin cewa ana tadin nama sai yace shi wallahi gaba ne ya taho kin nama wallahi satin da ya wuce ya ci nama a goshi sunday ta je da gobe yace kun ga mutanen Abuja nan makaryata wai yanzu mutum ya ce wai ya ci nama a goshi ba sallah ba dukkan su kai ittifaki cewa ba zai taba yiwa mutum wai yana da arzikin da zai ci nama ya koshi ba a sallar layya ba wani a cikin sai ce amma kun san wani fa zai iya yi kai nama nama ya ce har ya dade bai samu gamsar da su cewa rufin asirinsa ya kai ya ci nama ya koshi ba a sallar layya ba ko yanzu ka je kauyuka an ka je gida ka je ko yanzu ka je wasu wurare in ka gaya musu ana cin nama koshi ba maki suke wani sai daga namun a ci a koshi baya fahimta Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya thumma akhadha ash-shafra sai manzo Allah ya dauki wuka shine ash-shafra ay as-sikin fa akhadha as-sikin shine faja ala yahuzu yahuzu ay sai yana yankawa nama fa hazzali biha min sai aiki da wuka yanko wani bangaren naman sai ya bani wannan yana ƙara bayyana tawalibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kyakkyawar mu'amalarsa shine shugaban musulmai na duniya amma yana sabin mutane lokacin cin abinci sai yanko ya ba wani yanko ya ba wani shi kuma ya zo bakunta ne wannan yana ƙara karantar da mu idan kai bako ya dace ka mutunta kuma musamman bakon da ya cancanci wannan wani lokaci na san baki Abuja suna wahalar da mutane, wani zai shigo har kasata daban bai yi wa kowa magana ba sai ya tafi Abuja, kuma bai gaya baka ba, kuma akwai waya da zai iya gaya maka, kuma wanda zai zo wajensa shi kasa bai da halin da zai sauke shi, wani kuma bai da koko tun bai da kudin da zai kama masa ya zauna. To yasa tunda Allah ya sauke mana rayuwa akwai waya, tun za ka je bakunta wajen mutum yana da kyau ka bashi notice, in kana nan ina so bayan sati uku ranar kaza da kaza insha Allah zan zo in kwana daya, a albanin nan yau shiga kenan sati da kudi yayi ka zo ka, in ya maka zai kace to Allah ya kai mu. Wannan duka wasu abubuwa ne na zamani da Allah ya sauke mana. Za ka iya zuwa bakunta wajen wani mutum a lokacin shi ma yana fama da kansa, kuncin rayuwar yasa ba zai kyautata maka ba, to babu laifi ku tsara in ya san kana zuwa zai tanadin da zai kyautata maka, kuma shari'a tana bukatan kyautatawa baki. Shi yasa mu ba wa mutum damar kyautatawa, kar mu takura shi mu ba da ikon kuma mu zage shi ko mu zanta masa zato, mu ba shi chance ɗin da zai iya ba mu notice sai zo lokaci kaza, in ka zo lokaci kaza ya baka zai iya karban ka da insha Allah ta'ala ya shirya. Amma Abuja gaskiya kuncin rayuwa ba kowa ne zai zo yayi bako ba zato yayi ko wani kuma iya da hali a ba bai da ƴancin kansa, maybe wurin aikin sa bai da lokacin da zai iya zuwa waye tare ka ko ya kai ka masaukin aikin sa ba zai ba shi daman wannan ba. Wani ma ba wajen ka zai zo a Abuja ba, daga ya shigo wata harka saraka zai ce wajen ka nazo ne, kuma in ya barke jin sai ce kai ma wajen ka nazo, sai ya zaga mutum 17 kowa zai ce wajen sa yazo musamman nazo wajen ka ne. To Allah ya rufa mana asiri. Amma in baƙon ya zo kuma akwai halin kyautata, to a kyautata masa, sunna ne kyautata wa baƙo. Shi yasa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullahu ta'ala ko cikin al-qawaid fiqhiyya na sai ke cewa idan baƙo ya zo wajen da ya dace yayi baƙuntar, aka ki karban sa a bashi baƙuntar, shari'a ta bashi dama ya dauki haƙƙin sa na dan kwana uku da zai nazi ya fara tafi. Sai mun samu gaba za mu yi magana akan hadisin da tsawo, sai kuma a hankali kada ya ce da mun na gane sata ya zo na kiyarta yanzu na yi reportin wa ƴan sanda za su mun maganin sa, yasa wasu abubuwan sai ka shirya an baka ba kuma sai ka je ka hawo ka taka tsini ko. Faja ala Bilal yu'zinuhu bi salat, sai Bilal ya zai da yawan manzon Allah gaya mun lokacin sallah ya yi, fa alqa shafra, sai manzon Allah ya ajiya take ajiya wuka din shine kamar ya jefar da ita wato sai batta. Fakala sai ce malamu tari bane da haba wannan ai Bilal ya tsaro mana aiki ya kafsa ya dan bari mu dan gama cin naman nan mana, ka san naman ya da dan wani lokaci abinci in ka fara ci sai ka tashi ka da zai wahala ka iya ci gaba, musamman duk wanda ya fara yana so ya kammala gaba ne tashi yankewa ko miya ta kare wani lokaci gabanin a kata minti uku sai ka ji abincin ya fita a kanka, saboda ka ji ka fara tafiya kawai non stop ne sai ka je makura. To shine da yace haba Bilal dai kai kaza tari badiya da hun nan shine kaman hannunsa ya cika da kasa saboda talauci, wannan kaman kalmomi ne na larabci na laraba karin magana ne, ba a fassara su a hakikanin ma'anar su da ajerin gwanan kalmomin, wato kaman adeji ne kaman wani karin magana ne, ita karin magana ba kullum ake fassara ta kalma da kalma ta bada ma'ana ba, kawai kana daukan ta ne a wani context sai ka saka sai ma'anar ya fito. In kace tari bari ya dafo hannunsa ya cika da kasa, to me ya faru, shi magini ne ba ka fahimta ba, to amma asalin abu lakin shine haba wala ya ka kafsa, ko shine abu lakin kafsa ba Hausan zamani wannan shine za a gane. Kala sai ya ce inji shi Al-Mughir ibn Shu'ba, wa kana sharibuhu, kuma a lokacin ya kasance ainihin sharibuhu gashin bakinsa wato shi kansa, wannan shi ne abinda Laraba ke cewa wai al-iltifat min al-mutakallim ila al-ghaiba, shi ne ka yi waiwaye kana magana, daga kai mai magana sai ka mirka kana ba da labarin wani, kamar na zane sai in ce kawai kana zane abinka kana karantar da ash-shama'il al-muhammadiyya, wa ake nufi ina nufin kaina, amma ban ce ina ganin ji kana karantarwa, to haka yi shi Al-Mughir ibn Shu'ba iya maganar Larabawa ne, maimakon ka ce na yi sai ka biyar kamar wani third person singular ne ya yi kaza, wato wa kana sharibuhu, asali wa kana sharibi, ya kasance gashin bakina, kadi haƙiƙa wafa ƙala shi ne ƙala wa ashrafa ala fanihi, shi ne gashin bakin ya yi tsawo har ya ɗaukaka a kan fatan baki, wato gashin bakinsa ya yi yawa, in ji shi mai ruwaito hadisin ya ce na zo wajen na yi dogon gashin baki, فقال لا سيما ذو الله يتي أقصه لك على سواك أسلي أقصه لك شن نينكي متى أكان أسواك وكو يساء أسواك كرقشن قاشن باشن هكا دو أبن ديك على سيه ينكي شيني أتون أن دول أسواك كسر سيني ينكي شي أبن ديكي نبشيني قاشن باكي أنا سو ألجي شيني بادوكا أسكي شبا shi da wadake din shine din dan sa icen asuwaki sai na yanki abin da ya karu a kansa ko kuma qussahu ala asuwaki ko kuma kai zaka yanke da kanka wato kenan au qussahu fi al-amr ne ko kuma kai ma je ka yanke da kanka je ka yanke shine au qussahu je ka yanke umurni ne wannan ko na yanke maka ko kuma je ka yanke ma kawai ai naka ne wai ce ka bar gashin bakin haka saboda as-sunna ana so a tsawaita gemu a gajarta gashin baki wannan shine karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi gemu ya tsawaita gashin baki kuma a gajarta shi to yau kuma sai muka wayi gari wani sai aske duka gemun duka gashin bakin in aka yi rashin sa'a kuma wani sai kwashe gemun gaba ɗaya gashin bakin sai tara shi kaman wani broshi sai ka ganshi tuntum haka a gaba wallahi wannan ba musulunci bane manzo Allah ya ga mutum a haka ya cire gashi gemu sai gashin baki sai ya ce wannan kana kama da Yahudawa dan su haka suke su cire gemun su tsawaita gashin baki mu ana son gemun mu bashi gashin bakin mu takaita kuma ni yabo no lokaci da kada sawaita kura mu yake nemi maza ko menene in a da ne sai a ce ba a gane ba yanzu ƴan matan fa yanzu sun gane ba suna fasar mai gemu wallahi suna so ba sati biyu da ya wuce zuwa mufti mai muna cin abinci da shi muna caɗi daga nisa shi sai ce mini malam baka da labarin wata ƴan Najeriya ta ce mini ni take so da auren ce wallahi ban ji baka ji ban ce sai wata wata ta Instagram ni take so duba gemun sa ai kaya guda ne in baka da karfi ne aka sa maka gamo ba za ka yi daukar wani ba amma wata daga nan ta hango tun daga North East ta hango gemun ta ce wannan yayi daidai kuma idan ka fahimci wanda ya tsaye da gemun ya san yadda ake yi ku je ku gwada neman aure ka ga dai ka saka ka je ka gada ka gani ka gaita dai yadda zai daga kai ta yara ya nuna wa Allah ya buga da kasa wasu daga nan da jin na san sa idan to amma bai da gemu min babin misali so a da matan ba su waye ba amma a yanzu an fi gamsar da su da addinin kuma su ma addinin suke so saboda sun gane kyalkyalin duniya baya kaiwa ko ina ta auri wannan rabul bayan wata uku ya rasa kujerarsa sai ko me saura duk ba haka aka yi ta yi ba su shasa damar tun asali sun gane dahir din shi ne addini in ka je musu da addinin sai ga sun fi gamsuwa da kai cikin sauki kuma in ka rike addinin nan dan kasuwa ku buga idan ba addini sai ga ka kasa shi dan siyasa ku buga in ba addini ka kasa shi dan boko ku buga in ba addini ka kasa shi in ka ga wani a cikin su yayin nasara akan ka to maybe addinin ya fika kuma ya samu wani ƙarin ribar kafa shine na kan ma yana da shi sannan kuma yazo don abin da kai baka da shi to dan sai maganin ka amma in kawai duniyar ya rike babu lahira wallahi cikin sarki kana ka da shi kuma yanzu ustazan da yawa sun gane da fa ustazai ba su iya hira ba da idan ustazai ya tashi zuwa neman aure yana in ya jiyar da kasar mai shiga makabarta yanzu mai wasu yana ga murmushi ma rashin imani ne za ka kai ta yi Allah da aka kai Allah Allah da sai ka ga ustaz irin da ya je hira tun da ya je har ya tafi aya da hadisai yake ja ya dauko aya ya fassara ya dauko hadisi ya buga ya dauko ya ta bayani duk abun ya ishe ta ai al-imanu sa'a wa sa'a sai ka samu gurbin aya ka dan jata haka da hadisi amma ba wai a mai da wajen filin wa'azi ba a wasu abubuwan ba haka yake ba yanzu a wasu wanda ba su waye ba sai kuna shirya musu course Dr. Kabiru sai kuna shirya course wani lokaci wasu har yanzu ba su gane ba in an koya za su koya sosai Allah ya sa Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya to zaka shi gashin baki rage shi ake Allah ta'ala ya rufa mana asiri sannan akwai tambayoyi a takaice insha Allah bari mu duba abin da ya sauka ko assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya kara wa malam imani hakuri tausayi da tsoron Allah amin malam ina son cin naman akuya kamar yadda manzon Allah yake ci duk lokacin da na ci sai an kai ni asibiti saboda ciwon ciki, saboda ciwon ciki kenan. Ya zan yi malam ne kuma ina son ci? An yi tambaya cikin wannan a cikin Al-Majmu' na Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi juz'i na 9 shafi na 39 akan wannan matsala, akan abu ne asalin sa halal amma wani idan yace yana cutar da shi. Kamar yanzu da yawa daga cikin Fulani na kauye ba sa iya cin akuya, da yawa ba sa iya cin akuya in yaci wani cuta ne. Ya abinda malamai ke faɗa shine idza kana ta'amu halalan asalan, idan ya zama abinci asalinsa halal ne a asalinsa, lakin akluhu yuaddi ila darar, sai dai in aka ci shi zai kai zuwa ga cutarwa, fa yakunu haraman hina izin, idan zai cutar da kai to anan yana iya zama haramun gare ka. Abinci ne halal ne, amma wani idan ya ci zai suma sai an bashi gado a asibiti to anan ya zama haramun gare shi. Wannan ita ce ka'idar shari'a, yana zama halal ne idan babu cutarwa. Don haka shi ba zai haramtar da nama akuya haramun bane, amma a halin kansa tunda cutarwan ya fi maslaha din, to abin da aka yi bukata shine ya hakura da cin wannan nama din shi ya fi dacewa. Ga hadisi da ke cikin Irwa'ul Ghalil wanda duka ma mun san shi, hadisin la darara wala dirara, yana Irwa'ul Ghalil hadisin 896, babu cutarwa, babu cuta ba cutarwa. Wannan hadisi ne mai kyau, dukkan abincin da halal ne amma in ka ci shi zai cutar da kai to a shari'a yana zama haramu. Wannan naman akuya misali ne, dukkan wani abun da zai cutar da kai ko da asali halal ne ka hakura shi yafi. To da haka a wannan hali na ka hakura shi yafi, amma akwai waɗanda suke ƴan uwa Fulani, in suka zo birni suka dade suna iya ci, so mutum ya dan fara gwada ya ga yadda zai iya ci din. Mu dai alhamdulillah Allah ya sa mun birnin ce muna ci ba komai, so da ga ni din na ci ba komai insha Allah ta'ala. To wannan kala kala ne, ina da ya wanda muke mahaifiya ɗaya da ita ba ta iya cin naman kaza asali, ita ba za ta iya ci ba naman kaza, in ma za a ci a wurin sai ta tashi ta tafi. Wani yana ji bagi ko? Ta Allah ya ta'ala ya rufa mana asiri. Wanda ya ce assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ko a suna ga lokaci ya aiko sai mu dakata ko? To assalamu alaikum, Allah ya saka wa malam da gidan aljannan Firdausi wajen kokarin fahimtar da mu hakikanin sunna. Amin ya hayya hayya. Tambaya na shine ni ne na kasance ina son rubutu na novels, sai ya zamto ina ba da labari na gaskiya da ma wanda ba gaskiya ba, domin dai kawai in ni dan shadantar da mutane a cikin al'umma. To malam abun yana damuna game da wanda nake rubutawa da ba na gaskiya ba, ya ce na ƙarya sai na ƙaryar ta yi nauyi, wanda ba na gaskiya ba kirkira kawai nake yi in rubuta shi, shin hakan haramun ne, kuma wani shawari malam zai bani? Wannan tambaya an yi zuwa ga Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah cikin jerin gwanan darussan sa na Nurul Al-Darb, darasi 358, akan menene matsayin waɗanda suke rubuta labari. Abu ne bai faru ba, amma sai ya kirkiro labarin sai ya rubuta shi, sai ya ce wannan labari kai tsaye ba za mu iya cewa haramun ba ne, sai mun ta'allaka da labarin ga ina yake kaiwa. Dalilin sai ya ce idan labarin zai sa wani ya ƙara kusantan Allah a cikin kisar da aka kirkiro, ko zai kawo zaman lafiya cikin al'umma, ko zai wanzar da wata maslaha wacce addini ya yarda da ita, sai ka kirkiro labarin dan yayi tasiri a cikin zane sai ka faɗa ya ce a nan ya halatta. Amma in dai kawai dan a yi dariya ne a yi sharholiya to a nan bai halatta ba. Dalilinsa na ce ya halatta idan muka duba ko cikin suratul Nahl ya kafa hujja da aya ta 76 da Allah ta'ala ya bada labari, amma malaman tafsiri da suka ce labari ko Allah bariki sai abin bai faru ba, amma sai ya buga misali. Misali da Allah ya ce wa daraballahu masalan rajulaini, sai ce me ahaduhuma abukamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala maula aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi wa man huwa ya'muru bil adli wa huwa ala siratil mustaqim. Yace wannan labarin ai ba abu ne ya faru ba, amma sai Allah ya kawo misalin abinda ba ya faru bane dan ya karantar da mu darasi. Allah yace Allah ya buga misalin mutane guda biyu, ahaduhuma abukamu, ɗayan bebe ne, la yaqdiru ala shay'in baya iya wani abu na alkhairi bi ma'ana baya iya yin magana kwata kwata shine wato bakin sa bai fadan alkhairi wa huwa kallun ala maula yana bawa ne wanda mai mallake shi ya zama liability gare shi matsala ne gare shi wato shi burden ne matsala ne shi ba wai ka taimake shi ba shi kaman yazo ne ya taimake ka amma kai kara maka matsala ba yayi shine huwa kallun ala maula aina ma yujihu la ya'ti bi khair kuma duk wani abun da ka bashi assignment baya zuwa ya dawo da alkhairi ko ina ka bashi wani aiki sai dai kara maka matsala Allah yace wannan misalin sai na biyu kuma yace shin yastawi zai zama daya da wanda yake umurni bil adil da adalci wa huwa ana siratul mustaqim wanda ke kan hanya wanda da yace ya yace kaga kissar nan malaman qur'ani suka ce ba wai labarin wasu al'umma bane kawai misali Allah ya kawo dan ya karantar da mu da wannan suka ce ba da misalin da aka kirkira don zai kusantar da wani zuwa ga Allah ko ya nisantar da shi daga wuta ko ya kawo yayi promoting wani alkhairi wanda Allah ya yarda da wannan to halal ne wannan kuma ya zama kar ya zama daidai mutum yana wa'azi ya rasa duk kissosin Qur'ani da sunna babu wanda da su kullun ya zama ya mai da wa'azinsa sai dai a ji wa'azin nan ayi dariya sannan kuma akwai matsala once in a while a kawo kissa ba laifi wata a kirkira da za ta karanta da wani abu babu laifi amma kar ya zama musamman mutum ya zauna jin wa'azin ya ce bari mu ji wa'azin wani yau kuma wani abun dariya za a yi ba shine maslahar ba in an ba da dariyar ɗan yi nishaɗi ne amma ilimin ake so mutum isa zuwa gare shi so da wannan Ibn Usaymin kuma yake cewa in dai akwai maslaha diniya ko ijtima'iyya yace to anan ya halatta kamar yadda ya zo a cikin suratul Nahl nan aya ta 76 wa daraba Allahu mathala rajulain ja'alna li ahadihima saban da wannan ahaduhuma abukam la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala maula aina ma yujibu la ya'ti bi khair kaga anan wurin yace Allah ya bada misalan amma bai ce ya faru ba kawai wa daraba Allahu masalan misali ne wato Allah yana bada parables a Qur'ani na abin da bai faru ba don misali yana kama hankalin mutane kisa ko karantarwa kake kana bada misalai abun ya fi fitowa mafhum tayyib so in a wannan hali ne babu laifi so da haka nasiha ta gare ka shine ka koma bada labarai na farko ka dauki kissosin Qur'ani ka riga bada labarai a ciki wani lokaci ba ma sai ka ce aya bane sai ka kawo labarin a matsayin labari sai ka ga ya shiga jikin mutane fiye da biyu da suke tsammani akwai labarai da dama a Qur'ani da Allah ta'ala ya bayar yanzu ka dauki kissar Adabi Yusuf ka cire sunayen ka sa sunayen wasu in ka bayar mata sai su yi ta kuka a gindin TV kawai ka cire ka ce ya faru ne da wani malam Jodoma ko malam Garbaci da ƴan uwansa akwai malam Falalu akwai malam Zubairu akwai sai ka kawo sai ka ga mata a gindin TV da za ta kwalla ta yi ta kuka wai me tana kallon me tana kallon tashar TV amma in kuma ka karanta tafsirin Yusuf din wani lokaci sai ya sa mata bacci ka san sharri shaytan to akwai kisosi da yawa a Qur'ani duba suratul Nun wal Qalam inna balawnahum kama balawna ashabal janna in ka dauki kissan nan baka ce Qur'ani ce baka kawo labarin duk inda labari mai abun al'ajabi ya kai wannan labarin ya kai dauki kissan Dhulqarnain ka kawo ta in ka cire sunan kissa ce mai abun mamaki so akwai su da yawa ka ba da karfi wajen wannan na biyu kuma babu laifi ka riga kawo labaran da kake fara da kashin kanka amma gabanin ka kawo ya zama a ƙarshen labarin akwai abin da zai nusar da mutane zuwa ga yin wani abu na alkhairi ko kuma nisantar wani abu na sharri da Allah ya hada aikatawa in ka cimma wannan burin yayi amma kawai a yi don a yi dariya babu wani abin da zai amfanar a ciki to wannan gara ka hakura so da ka shawari na ka musuluntar da rubutun naka idan kai insha Allah ta'ala za a ci riba sa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala ala Thank you.